na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 13 ga watan Oktoba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar al'ummar yankunan Kudu maso Kudu da Kudu maso Gabashin Najeriya. Hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta sanar da cewa mutane sama da miliyan 1 suka rasa matsugunansu a yankin. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya na ganin aiwatar da kasafin kuɗin shekarar 2023 ba mai yiwuwa ba ne sai an yi masa gyara. Wannan na zuwa ne bayan da majalisar ta yi wa kasafin kuɗin karatu na biyu.
Daga 2018 lokacin ne gwamnati ta ce kara ɗaukar ma'aikata, to kuma wannan kuɗin a kan ma'aikata ake fashe, ba wai ni na ce ko a rage ma'aikata ko kuma a kuɗi, a'a, ya za a yi ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba, ba a ƙari yawansu ake yi ba, amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai ƙaruwa yake.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Za a yankewa Nicholas Cruz hukuncin ɗaurin rai da rai ba tare da damar sakin jeka gyara hali ba, wanda ya harbi kan mai uwa da wabi a wata makaranta a jihar Florida da ke Amurka, inda ya kashe mutane 17 a makarantar sakandare ta Marjory Stoneman Douglas da ke Parkland. Wannan hukunci ya zo ne bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci suka sanar yau Alhamis cewa dukkansu sun kasa amincewa cewa ya kamata a kashe Cruz. Shawarar ta kawo ƙarshen shari'a watanni uku da ta haɗa da hotunan bidiyo da hotuna da kuma shaida mai sosa zuciya daga dangin waɗanda abin ya shafa. Alkali za ta yanke wa Cruz hukunci a hukumance daga baya. Hawa farashin kayayyaki a Amurka ya ƙara a cikin watan Satumba, yayin da tsadar gidaje da sauran kayayyakin buƙatu ke ƙara matsa lamba ga magidanta, lamarin da ya kawar da ƙarin kuɗin albashi da mutane da yawa suka samu, da kuma tabbatar da cewa babban banki zai ci gaba da ƙara kuɗin ruwa. Farashin kayan masarufi ya ƙaru da kashi 8.2 cikin 100 a watan Satumba idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata, kamar yadda gwamnati ta bayyana yau Alhamis. Daga wata zuwa wata, farashin ya ƙaru da 4 cikin 100 daga watan Agusta zuwa Satumba, bayan ya ƙaru da 1 cikin 100 daga watan Yuli zuwa Agusta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Rasha sun kai hari da jirage marasa matuka da Iran ta kera a yankin babban birnin ƙasar, yayin da sojojin Ukraine suka ce makamai masu linzami na Rasha sun kai hari a matsugunai 40 a duk faɗin ƙasar jiya Laraba. Mataimakin shugaban ofishin shugaban ƙasar Ukraine Kirilo Tomishenko ya ce jirage marasa matuka sun kai hari kan muhimman wuraren ababen more rayuwa a kusa da Kyiv. Jami'an sun bayyana jiragen marasa matuka da ake kira da kamikaze, waɗanda ke ɗauke da bama-bamai da kuma suke faɗawa inda aka auna. Magajin garin Mykolaiv Alexandra Shenkovich shi ma ya bayar da rahoton barin wuta a daren jiya a birnin kudancin Ukraine, wanda ya lalata wani bene mai hawa biyar. Hare-haren ta sama sun zo ne a daidai lokacin da abokanan hulɗar Ukraine suka yi ƙoƙarin samar da ƙarin makaman kariya na sararin samaniya na ƙasar. Yau Alhamis, rundunar sojojin Iraki ta faɗa cewa wasu rokoki 9 sun faɗo a yankin ma'aikatan gwamnati da ofisoshin jakadun ƙasashen waje da ake kira Green Zone da ke birnin Bagadaza. Harin ya faru ne a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka hallara zaman majalisar domin zaben sabon shugaban ƙasa. Jami'an tsaro sun ce akalla mutane 5 sun ji rauni, nan take babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Ko a watan da ya gabata an harba roka, inda aka auna yankin da ma'aikatan gwamnati da ofisoshin jakadun ƙasashen waje suke, yayin da 'yan majalisa suka gudanar da wani zama domin kada ƙuri'ar zaben shugaban majalisar. Taiwan ta ɗage duk takunkumin COVID-19 na shiga ƙasar a yau Alhamis, wanda ya baiwa masu yawon buɗe ido damar shiga tsibirin mai cin gashin kai bayan fiye da shekaru 2.5 na kula da iyakoki. Yankin Hong Kong da Taiwan tare da babban yankin kasar Sin sun buƙaci galibin baƙi su killace kansu na tsawon lokaci da aka kayyade lokacin annoba, yayin da yawancin ƙasashe suka sake bude iyakokinsu ga masu yawon bude ido. Yanzu masu ziyara ba sa buƙatar killacewa yayin shiga ko yin gwajin cutar. Maimakon haka za a buƙaci su kula da lafiyarsu na tsawon mako guda bayan isowa, sannan su samu sakamakon gwajin da ya nuna ba sa ɗauke da cutar kwana ɗaya bayan da suka isa. Idan mutane suna son fita waje a ranakun mako da ake sa ido, suna buƙatar gwaji da ya nuna ba sa ɗauke da cutar daga ranar ko kuma kwana ɗaya kafin ranar. Yanzu babu wani sharaɗi da aka gindaya wa waɗanda bayan asalin ƙasar Taiwan ba ne da aka yarda su shiga ƙasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar al'ummar yankunan kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin Najeriya bayan rasa mahallai da gonaki. Hukumomin Najeriya sun sanar da mutuwar akalla mutane 500, wasu sama da miliyan ɗaya kuma sun shiga halin ni'a su sakamakon ambaliyar ruwan a Najeriya a wannan shekarar. Hukumar bada agajin gaggawa ta NEMA ta sanar cewa ta kai ɗaukin agajin jinkai ga mutane da yawa a faɗin ƙasar. Ga rahoton da Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana.
Ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar al'ummomin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar bayan rasa mahallai da gonaki. Bayanai dai sun tabbatar da cewar rayuka da dama sun salwanta. A baya-bayan nan gwamnati ta sanar da mutuwar mutane akalla 500 da kuma tagayyarar mutane miliyan 1,411,551 sakamakon bala'in ambaliyar ruwa. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta NEMA ta sanar cewa ta kai ɗauki ga kimanin akalla mutane 315 a sassa daban-daban na ƙasar. Musa Gudiyan Tafiko shi ne shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta NEMA a yankin Niger Delta da kuma kudu maso gabashin ƙasar.
So these steps have been predicted prior to this time. You recall that in February.
Yana cewa ne ba tun yanzu ba ne hukumar NEMA ta yi tunanin cewa za a samu ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na ƙasar. Kuma tun a baya can hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta fitar da sanarwar jan kunne ga jama'a cewa ambaliyar ruwan na tafi. Sai dai kuma kawo yanzu muna ci gaba da kai ɗauki na gaggawa ga al'ummomi da bala'in ambaliyar ruwa ya shafa. Jihar Anambra akalla garuruwan al'ummomi kimanin 300 ne ruwa suka mamaye, kuma akwai fargabar cewa al'ummomin za su iya samun karancin abinci. Ga ma abinda mai magana da yawun gwamnan jihar Anambra Mr. Chris Abaromi ke cewa,
people are no longer living comfortably anymore. They have put in places.
Yana cewa ne ɓannar ambaliyar ruwa ta yi muni matuƙa, inda ta janyo mutane da dama suka rasa rayukansu, wasu kuma suka rasa muhallansu, kuma da damansu gwamnati a yanzu ta tsugunar da su a sassa daban-daban na jihar ta Anambra. Jihar Delta kuwa da ke makautaka da jihar Anambra, bayanai dai sun tabbatar da nutsewar wasu mutane 2, sannan kuma iyalai 3,233 sun tsere daga gidajensu. Alhaji Muhtari Usman shi ne mai baiwa gwamnan jihar Delta shawara.
Yanzu ka duba masana'antarmu nan na Oko Market da kuma da kwale-kwale ma ake yawo, maganar kasuwanci ba ma maganar kasuwanci ake ba. Saboda haka ayyuka da mutane suka yi biya a asarake, mutane kan suna cikin wani hali na daban. Don duk wani komite kowa suna wanda yake da yan uwa zai koma gun yan uwansa wanda zauna, wanda ba shi da yan uwa kuma dole ya kuja.
Wani bincike dai na baya-bayan nan ya nuna cewa nan ƙasar da shekaru 40 masu zuwa ana hasashen ruwa za su mamaye ɗakkucin yankin na Niger Delta. Shugaban sashen kula da abkuwar bala'o'i daban-daban na Najeriya, Farfesa Eke Usman Kibo na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ya ce,
biyayya da wannan abun su ta fi tun da wuri, da abin zai biyo ba zai daɗi ba. A sai dai akwai matsala kuma wanda yake wani yana son tashin amma ba zai iya tashi ba saboda ba zai baya da ƙarfin da zai iya kwata iyalansu da kayansu ya koma wani wuri. Ana ganin in zai yi ya kamata state government da abun ya shafa ne ya kamata su yi kokari su dan taimaka ma community da suke kusa da wannan wuraren ko a cikin wannan wanda yake da hadarin zama dan gaske. Wannan dai ba wani bamu da wani major plan ya major zai tsaya wannan yawan sai haka ko zai karu ko zai ci hakan nan.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Bayan da ta yi muhawara akan ka'idojin kasafin kuɗin shekarar 2023 tare da yi masa karatu na biyu, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar mata. To sai dai wasu 'yan majalisar na ganin aiwatar da kasafin kuɗin ba mai yiwuwa ba ne, domin sun gano kurakurai da dama a cikinsa wanda ke nufin sai an yi masa gyara. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan kasafin kuɗi yana cikin kasafin da ake sa ran zai ƙare a ranar 31 ga watan Disamba na shekara 2023 idan an fara amfani da shi daga watan Janairu. Amma bayan majalisa ta zartar da ƙudurin dokar kasafin, sanatoci sun ɗaga murya cewa akwai matsala da kurakurai a kundin kasafin wanda zai mayar da hannun agogo baya idan ba a yi gyara ba. Sanata Muhammad Ali Dume yana cikin masu irin wannan tunani ga nazarin da yayi akan kasafin.
Su duba fa daga Alif 2018 lokacin ne gwamnati ta ce kara ɗaukar ma'aikata, to kuma wannan kuɗin akan ma'aikata ake kashewa, ba wai ni na ce ko a rage ma'aikata ko kuma a kur'a'a ya za ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba, ba a ƙari yawan su aka yi ba, amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai ƙaruwa yake, kuma ba wai ƙaruwa kaɗan ba ne. Daga 2018 alal misali kuɗin da ake kashewa a rekoren da ake cewa triliyan 3.5, amma kuma sai a 2019 wato 2019 ya haura zuwa triliyan 4.7. A lokacin kuma fa ba a ɗauka ma'aikata. To sa'annan a 2020 da aka zo COVID ya shigo, an rurrufe ko'ina, ba a tafiya ko'ina, kuma maimakon abun ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa triliyan 4.8. To har 2021 kin sani muna cikin COVID din, sai abun kuma maimakon ma ya kasa ko dai ya tsaya inda yake kuma ya yi tsalle zuwa triliyan 5.9. Banda haka a 2022 kenan ya haura kuma har yanzu zuwa triliyan 6.9. kuma a 2023 wanda aka kawo yanzu shine abun da ke nan ya tayar mun hankali, an sa a cikin kasafin kuɗin za a kashe triliyan 8.2 ko kuma kusan 3 akan wannan. Ki tuna fa cewa yadda nace miki wannan kasafin kuɗin don yan Najeriya ne, amma wannan triliyan 8.2 din za a kashe su akan ma'aikata ne ko kuma yin aikin gwamnati.
Duk da cewa muhimmin aikin majalisa shine sa ido a yadda ake aiwatar da kasafin kuɗi da bangaren gwamnati ke yi duk shekara, amma Sanata Ahmad Babba Kaita yana ganin majalisar ta gaza wajen sa ido a yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin.
Wannan gaskiya wani abu ne wanda ba zan yi kuɗin goro ba da kowa da kowa, amma waɗansu mu mafi yawan committees mu sun gaza, kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mu ƙasar illa.
To yanzu wani mataki za ku ɗauka na gyara?
To wannan gwamnatin kin san bankwana take yi, ana samun gyara ne idan gwamnati ta miƙe ta take ƙawa ta ce sai an yi gyara. Daga inda gwamnati ta zo mutane suka ciza suka ga jini, to duk wani abin da kike tsammani ana yi baya ana ma iya yin abin da ya yi shi, kusan abin da ya faru da wannan gwamnatin kenan.
Amma ga sanata mai wakiltar Taraba ta Kudu Emmanuel Bwacha yana ganin wannan kasafin yana da muhimmanci kwarai ga kasar, musamman ma a wannan lokaci da duniya ke fama da rashin kuɗi a sakamakon rashin tsaro da kuma matsalolin sauyin yanayi da ma yakin Russia da Ukraine.
Gane wanda na ma kasafin kuɗi nan shine shiri ne na kokarin a mai da tattalin arzikin kasa a lokacin da a cikin mawuyacin lokaci, domin ba karamin lokaci da ke da wuya muke cikin zumba, ga rigima irin ta tsaro, ga kuma bala'i irin ta ambaliya da ke shi, kuma ga ayyuka da wanda za su tara ma da al'umma rai cikin hali da muke cikin. So a tunanin gwamnati shine a yi shiri da za a samu a rayar da tattalin arzikin ƙasa.
Majalisar ta ɗaga zama zuwa 15 ga watan Nuwamba na bana don baiwa ma'aikatu da hukumomin gwamnati damar yin bitar kasafin tare da haɗin gwiwa da kwamitocin kula da harkokin kasafin kuɗi a majalisar ƙasar kamar yadda doka ta tanada. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
Masana harkokin lafiyar kwakwalwa sun bayyana cewa akalla mutum ɗaya cikin mutane hudu a Najeriya na da lalurar taɓin kwakwalwa. Dr. Maigari Yusuf Taru, kwararre a ɓangaren kula da masu taɓin hankali a asibitin kwararru ta Jami'ar Jos, ya ce duk wani mahaluki da ke da kwakwalwa a kansa yana iya samun lalurar jirkicewar hankali sabili da dalilai daban-daban.
Binciken da aka sake na kwana-kwanan nan shekara biyu kenan ya nuna cewa mutane sama da miliyan 900 da 70 suna dauke da wannan lalurar nan, kuma waɗanda suka zo asibiti ne kawai. To an duba a Najeriya dai ba za a iya ce ba an tantance ko abin nan ba, amma bincike ya nuna cewa duk inda kika ga mutane guda uku suka taru ko hudu, to ɗaya daga cikin su zaki ga yana da wannan lalura, sai dai kuma bai kwanta ta je asibiti ba. To ya nuna cewa kusan mutane miliyan 50 zuwa 60 da suke cikin 200 miliyan da muna da shi a Najeriya suna dauke da wannan, wato waɗanda aka san cewa suna asibiti kenan.
Me yasa mutane ke fama da wannan matsala na taɓin hankali?
Okay, da farko abin da na so ki gane shine duk wanda yana da kwakwalwa zai iya samu wannan rashin lafiyar nan. Dalilai suna nan da yawa da abin na karuwa ta haka. Na ɗaya, zai iya kasancewa da kan mutumin karan kanshi. Is either shi din nan yadda aka haifo shi, iyayen shi, ko kuma dangogi sun samu wannan rashin lafiya. Na biyu kuma akwai masaloli yanzu kamar su rashin kuɗi, rashin aiki, ga su faɗashe-faɗashe da ake yi, mutane sun rake dushiyoyinsu, sun rasa wanda suna son su, ko mutum ya faɗi jarabawa ma baka samu kwanciyar hankali a gidan aure ba ma, kuma annan kuma ya zo ya karu, kuma yanzu shaye-shaye ya karu, kuma akwai shaye-shaye ma karan kanshi ma ciwon taɓon hankali ne. Banda haka kuma shi ma yana tayar da wannan rashin lafiyar nan, so kin ga dole ne a samu karot don saboda so da yawa an kaga mutum yana da rashin lafiya. Na ɗaya, ana ganin kaman ko kila yayi laifi ne, ko kuma yayi wani abu ne yana samun horon, ko kuma ya samu la'ana ne, wani kuma za a ce ko shaye-shaye ne. Kuma karke manta na muke magana cewa shaye-shaye ma karan kanshi ma rashin lafiya ne. So matakin da aka ɗauka ɗin bai yi ba, kuma gwamnati ma ba su sa hankalinsu a wannan fannin ba, saboda zaki ga misali kaman plateau da muke a nan ɗin nan. Wannan asibitin nan dan da kuma jan kwano ne kawai wanda suna kulawa da wanda suna da wannan taɓon hankali. To ba wai ma muna gani mutane daga plateau kawai ba, daga north central gaba ɗaya, wani lokaci ma har mutane daga Cameroon sukan zo mu gan su a nan. An likitoci wanda suka kware a wannan fanya ba mu kai 15 ba. To kin ga ya zama damuwa kenan, mutane ba su gane cewa akwai matsalan ba kenan. So damuwan da muke da shi kenan.
A cikin makon nan ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware rana guda don ƙara wayarwa jama'a kai kan batutuwan da suka shafi lalurar kwakwalwa, samar da matakan tallafawa waɗanda ke fama da taɓin hankali, da ɗaukan matakan sauƙaƙa yanayin da ke haifar da matsalar kwakwalwa. Taken ranar lafiyar kwakwalwa ta bana shine ba da fifiko ga lafiyar kwakwalwa da samar da walwala a duniya. Ya kuma yi duba ne da yadda za a zaburar da hukumomi, jami'an kiwon lafiya, kungiyoyin al'umma da ɗaiɗaikun jama'a ta yadda za su karkatar da hankalinsu wajen samar da yanayi da zai taimaka wa waɗanda suka samu matsala a kwakwalwarsu. Wani ɗalibi da ke koyan aikin kula da masu taɓin hankali a Jami'ar Jos, wanda ya nemi in saka ya sunansa, ya ce ya sami taɓin hankali ne a lokacin da ya fara karatu a jami'a, amma yanzu an mishi jinya ya samu lafiya.
Na taɓa na samu batun taɓin hankali da na samu jinya a asibiti.
To me ya janyo maka wannan taɓin hankali?
A makaranta ne, lokacin ina nan a 300 level kenan a makarantar jami'a na University of Jos. To a wannan lokacin ne akwai wasu ababen da suka faru suna nan dai da yawa wadda ya sa hankali na ya tashi.
Kamar me ke?
To ɗaya daga cikinsu shi ne yanayin tafiya na da wasu 'yan makaranta, sai kuma akwai wata zance wadda aka zo aka yi a kaina cewa ni bana nasuwa a makaranta, so ya shafe ni a cikin aji, kamar zance kunyatar da ni a gaban 'yan kwanena. Kuma a hakan kuma daga baya da na je gida sai na lura na ga cewa watan da nuna neman ta ne ko da yake ba wai na mata laifi ba ko ta yi kariya ne game da ni sai an ga kaman ni domin ita ne ba na sa hankali a makaranta sai kuma na samu matsaloli da karatuna to kin ga ababan sun hadu sai gabaki daya hankali na ya tashi
to amma kana shaye-shaye a lokacin
a gaskiya dai tun rayuwa na ban taba nayi halin shaye-shaye ba kuma har yau ban taba nayi halin shaye-shaye ba kuma bana da niyya in ga cewa nayi halin shaye-shaye abanda haka ma yadda naga illan shaye-shaye wanda zai sa mutum ba zai abun kansa ba da yawa na gani ya sa ni ma nima na sane abinda zai shafe shan giya ko shan kwaya
to a lokacin da ka fadi hankalinka ya girkice me kake yi fada kake yi duka kake yi ko kuma dai me kake yi
ni dai kawai ga baki daya hankali na dai ya tashi ya zama ma bana ma magana sai kuka nake yi wasu lokaci don na ta bakin ciki
sai kaga mutane kaman basu yadda da cewa ana jinyan tabin hankali koda mai a ce ya zama hauka ba da yake kai an maka wannan jinya kuma gashi nan ka samu lafiya muna magana cikin kwanciyar hankali ba matsala ta yaya zaka ga yama al'umma cewa wannan jinya ana iya yin shi kuma har a samu lafiya
gaskiya tabin hankali abu ne wanda akwai jinya kaman kowane ciwo ne wadda dan adam muddin kana da rai zaka iya ka samu in ka samu kwa sai ka nemi taimako
Muhammadu Sani Abubakar dake samun jinyan tabin kwakwalwa yace a baya ya fara shaye-shayen miyagun kwayoyi ne
ciwon ya zama da gida ciwon kawai nan aka ga wannan kuma na zo na samu lafiya mai gido na godiya ga Allah
wani irin ciwo ne ya same ka
ciwon ya zama ya ando ne ya zo kamar iska ne ya same ni
me kake ji a lokacin da wannan ciwo ya same ka
abin da yana ji kuma magagana yana yi a lokacin kamar shekara ne kuma suna zo min
shekaran ka nawa
shekara na goma yanzu na ji normal ciwo ya gudu daga jikina kuma
Mr. Samuel Dakwak kwararre a bangaren sanin halayyar dan adam yace masu lalurar tabin hankali suna bukatar taimako daga yan uwa da al'umma baki daya don hakan zai sa su samu lafiya da nutsuwa
wato muna so ne jama'a su gane cewa wannan illa din yakan samu kowa da kowa so na daya wanda sukan samu wannan damuwa na kwakwalwa to da yawa ba su suke sama kansu ba ciwo ne kamar inda mutum na samun ciwo malaria da sauransu na biyu kuma mutane ya kamata su gane cewa mu za mu iya mu taimake su su samu warkaswa ba wai za mu kara musu damuwa ba na uku gwamnati ya kamata su gane cewa idan an samu kwanciyar rai kwakwalwa za mu samu kwanciyar rai da cin gaba so abinda muke so shine mutane su gane cewa duk wanda ke da illan kwakwalwa yana bukatan ganewa da taimako domin ya samu warkaswa kamar inda mutum ya fito tiyata aka mishi aiki yana bukatan kula haka ne masu illan kwakwalwa suna so a musu kiwo domin su samu cikakken lafiya domin su ci gaba rayuwarsu
Dr. Maigari Yusuf Taru ya bada shawarwari kan matakan da ya kamata a dauka don rage yawaitar samun yanayi na tabin kwakwalwa.
To ga shawara na daya gwamnati legislation a sa doka a kasa kuma a bi dokan yadda ya kamata.
Dokan kaman a ce ne.
Doka yadda za a yi a taimaka ma waɗanda ba su da lafiya. A sa doka akan yaki da mugayen kwayoyi. Da kuma masu sayarwa din a sa wannan doka an samu mutum a hukunta shi kuma a hukunta shi daga sai kar manya zo sai a musu cewa ai gashi na uku kuma wanda shine babba kuma abinda muke yi a yau din nan shine a wayar ma mutane kai da irin yanayin irin wannan rashin lafiya din nan na hudu kuma ina wadansu al'adu da wadansu gargajiyan da muke yi wanda yakan abin nan alal misali a wajen aure in ana zuwa sai ga wasu in ba a kawo shaye-shaye ba auren bai hadu ba ko kuma a'a ana wani buki in ba a kawo abin shaye-shaye ba a yi ba to so dai yawa mutane da sukan fara shaye-shaye ba su san illan shi ba so dai yawa da su san illan shi ba su kan fada kawai to kin ga an hanyo haka din nan an wayar ma mutane akan wannan shi su san cewa yana da jinya akwai abubuwan da za a iya tare in an kebe waɗannan abu ba za a yi abin nan ba zuwa su shaye-shayen to zai iya taimaka ya rage yawan mutane da suna da wannan shiwadin.
Kimanin adadin likitoci masu kula da masu tabin hankali 250 ne kacal a Najeriya, da ke da mutane fiye da miliyan 200, inda kashi 90 na fiye da mutane miliyan 60 da ke kasar da ke fama da tabin kwakwalwa ba sa samun kula a asibitoci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kamar yadda aka saba, zan fara da batun labaran wasannin ta Molani, inda za ku ji yadda ta kaya a tsakanin club-club na zakarun kasashen Turai da aka fafata jiya Laraba. A kara da aka yi tsakanin club din Napoli da kuma club din Ajax, an tashi club din Napoli na da kwallaye hudu a ragar club din Ajax, ita kuma tana da kwallaye biyu. Wanda aka fafata a tsakanin club din Atletico da kuma club Brugge, an tashi Changeres babu wadda ta jefa kwallo a ragar yar uwarta. Wanda aka buga tsakanin Liverpool da kuma Rangers FC, Liverpool din ta yi cin kacawa Rangers da ruwan kwallaye ɗaya-ɗaya har sau bakwai. Da kyar da jibin goshi, Rangers din ta samu damar jefa kwallo ɗaya a ragar Liverpool din. Kwallon da aka murza tsakanin Barcelona da kuma Inter, an tashi ne kowace club din ta sami damar jefa kwallaye uku a ragar yar uwarta. Sai karawar da aka yi tsakanin Victoria Plzen da kuma Bayern Munich, an tashi Bayern din na da ci hudu, ita kuma Victoria Plzen din na da kwallaye biyu. Fafata da aka yi tsakanin Bayern Leverkusen da Porto, an tashi Porto din na da ci uku, yayin da Leverkusen din bata samu koda kwallo guda ɗaya ba. Wanda aka yi tsakanin Tottenham Hotspur da kuma Eintracht Frankfurt, an tashi Hotspur din na da kwallaye uku a ragar Frankfurt, ita kuma ta sa kwallaye biyu a ragar Hotspur din. Bari kuma duba yadda Premier League na ƙasar Ingila yake a halin yanzu. Na ɗaya ita ce club din Arsenal da maki 24, sai na biyu club din Manchester City da maki 23, sai na uku club din Tottenham da maki 20, sai kuma club din Chelsea a matsayin ta hudu da maki 16, yayin da club din Manchester United ita ce ta biyar da maki 15. Bari kuma mu dawo gida Najeriya, inda tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar Musa Amaju Michael Pinnick ya nemi yafiya daga dukkan masu ruwa da tsaki a harkan kwallon kafa dangane da kurakuran da ya kofsa a lokacin da yake shugaban hukumar din. Pinnick ya jagoranci hukumar kwallon Najeriya har na tsawon shekaru 8 jere, sai dai kuma a yayin da tsohon shugaban hukumar kwallon ke neman yafiya, shi kuwa sabon shugaban hukumar kwallon kafan Najeriya Alhaji Ibrahim Musa Gusau ya yi alƙawarin zai tafi da kowa ne, musamman masu ruwa da tsaki a harkan kwallon kafa, da kuma neman shawarwari da zai taimaka dawo da matsayi da kuma martaban kwallo a Najeriya. A gefe guda kuma, yan Najeriya nan da ta lashe lambar zinare Toby Amusun a gasar tsallake shinge na duniya a tseren tsawon mita 100, hukumar guda da gasar motsa jiki ta duniya ta sanya sunanta a cikin jerin sunayen mutane 10 da za a karrama. A yanda gefe guda kuma, gwamnan jihar Ogun a Biodun ya baiwa Toby Amusun kyautar tsabar kudi naira miliyan 5 da kuma gida a garin Jego Ode. Abdulhamid Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, to yanzu kuma ga labarai a takaice.
Za a yankewa Nicholas Cruz hukuncin ɗaurin rai da rai ba tare da damar sakin jeka gyara hali ba, wanda ya harbi kan mai uwa da wabi a wata makaranta a jihar Florida da ke Amurka, inda ya kashe mutane 17 a makarantar sakandare ta Marjorie Stoneman Douglas da ke Parkland. Wannan hukunci ya zo ne bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci suka sanar yau Alhamis cewa dukkansu sun kasa amincewa cewa ya kamata a kashe Cruz. Hauhawar farashin kayayyaki a Amurka ya ƙara a cikin watan Satumba, yayin da tsadar gidaje da sauran kayayyakin buƙatu ke ƙara matsa lamba ga magidanta, lamarin da ya kawar da ƙarin kuɗin albashi da mutane da yawa suka samu, da kuma tabbatar da cewa babban banki zai ci gaba da ƙara kuɗin ruwa. Farashin kayan masarufi ya ƙaru da kashi 8.2 cikin 100 a watan Satumba, idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata, kamar yadda gwamnati ta bayyana yau Alhamis.
Kuma sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shirin, da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.